da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a haka da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Maryam Dauda tare da ni Amina Buhari Auna.
Sauraro kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin, shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 8 ga watan Yuli na shekarar 2019. Haka zalika za mu yi magana ne akan gasa tsakanin al'umma. Shintu waima in aka ce gasa me ake nufi?
To fahimta ta da abinda Bahaushe ke nufi da gasa shine wato kokarin burgewa ko zarcewa. Akwai gasa wato mai kyau akwai mara kyau.
Tafe da ƙarin bayani da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook. Sai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe.
Allah da farko zamu fara da jan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin abotan mu na Facebook inda muka ce me kuke gani yake haddasa gasa a tsakanin al'umma. Ga yadda kuka amsa mana wannan tambayar.
Jama'a sauraron mu, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Buba Mai Goro Gashuwa inda ya ce hasada ce take haddasa gasa tsakanin al'umma.
Daga nan kuma sai amsar Umar Adamu Katagum ya ce to abubuwan da ke haddasa gasa suna da dama. Wani yana shiga gasa ne domin ya burge, yayin da kuma wani yana shiga gasa ne kawai don tsabar sha'awar gwagwarmaya cikin wasu abubuwa na yau da kullum.
Sai kuma amsa na gaba daga wurin Ado Salati Goma ga Annabi Rijau inda ya ce yau da gobe ai ba komai ke haddasa gasa ba. Face neman suna, din haka wani ko zai mutu ne sai ya shiga wata gasar koda ya san ba zai yi nasara cikin wannan gasar ba. Shi dai babban burin shi kawai yayi suna.
Shi kuma ya hayya danno azare ya ce yau da gobe to abubuwa da dama na haddasa gudanar da gasa tsakanin al'umma. Gasa ta zama sana'a ga wasu al'ummomin.
Sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Abbati M Almajiri Gamboru daga jihar Borno da Tahir M Tahir Jambulo Kano inda suka ce salam yau da gobe. Hakika idan kun ga mutum na son wani suna, to kokari yake ya bi hanyoyin da zai abinda zai samu nasara ku tashi lafiya.
Sai kuma amsar Prince Linus Emmanuel ya ce salam yau da gobe. Ni a gani na abinda ke haddasa gasa shine sanyin suna ko kuma ya burge wani da dai sauransu suna da dama.
To Maryam, kin ga Abdulrahim Jibo ya takaita nashi inda ya ce son duniya da hassada.
Shi kuma Salisu Liman Fata ya ce ni a iya tunanina sai na ce kishi ne yake kawo gasa. Misali muna kwana waje ɗaya da abokina sai na ga ya tashi yana karatu, sai na tashi nima na kama. Kaga na yi gasa da abu mai kyau. Ku tashi lafiya yau da gobe.
To sai kuma Aminu Lawal inda shi kuma ya ce rashin tawalu'u.
Shi kuma babawa Mato Mai Aduwa ya ce gasa wani lokacin tana sawa a maida hankali akan wani abin da mutum yake gudanarwa, musamman kamar sana'a. Idan babu gasa za ka ga mutum ba zai ɗauki sana'arsa da mahimmanci ba, balantana ya inganta ta. Amma wata gasar za ka ga wani idan ya yi abu shi ma sai ya ce sai ya yi, ba zai iya jaraba wata ba sai ya ga wani ya yi.
To sai kuma Muhammad Ibrahim inda ya ce shi kuma san burgewa.
Abdulrahman Jola Musa Gwadabawa ya ce salam yau da gobe. A gani na manyan abubuwan da ke haddasa gasa a tsakanin al'umma da yawa suke, sai dai mu ce Allah ya kyauta.
To Bashir Abubakar Kare kuma daga jihar Kaduna ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Ni ina ganin ba wani abu bane yake kawo gasa cikin al'umma face bakin ciki.
Shi kuma Idi Ali Isa yace kowa na sanya nuna gwanantarsa.
Isa Abare Bukar kuma yace yau da gobe ni a gari na kudi ke haddasa gasa tsakanin al'umma a wannan zamani.
Ita kuma Hawwa Aliyu ta yi amfani da kalmar turanci ta envy tace cutar zuci Allah yayi mana tsari. Suna na a kusa da kai, suna a nesa da kai, Allah ya mana kariya, amin.
Rilwan Ibrahim London Wuba kuma yace rashin hakuri da rashin godiyar Ubangiji.
Sai kuma Abubakar Muhammad yace mutuwar zuciya.
Umar Aminu kuma yace kowane mutum yana son ya ga yayi wani abu da shi kadai ke da shi.
Ibrahim Laragafta KKM yace salam yau da gobe. Ina tare da ku domin jin yadda za ta kaya.
To amsar mu ta karshe a yau ta fito daga wurin Mustafa Garba inda yace kishin kai, son kai, wani lokaci kuma hasada.
To mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da turo mana.
Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina mu je da ya tattauna da zauren muhawarar yau akan batun na gasa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan ofishin mu na sashen Hausa na muryar Amurka dake Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A cikin shirin nan mana yau ina tare da manyan baki guda biyu, wato Muhammad Ai Usman, wani gogaggen dan jarida a Najeriya kuma tsohon wakilin kamfanin dillancin labarai na Al-Wahda dake kasar Qatar, sai kuma Malam Shabu Mungadi, shi ma wani gogaggen dan jarida ne da yayi editor a wasu daga cikin manyan jaridun Najeriya daban-daban a baya, yanzu kuma dan jarida mai zaman kansa kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Malam Muhammad Ai Usman, in zan fara da gare ka, misali akwai wata gasa ne musamman da ka gani wacce ta yi mutukar baka mamaki?
Akwai gasa kashi biyu wanda ba a cikin su ba wacce ta bani mamaki, amma kuma akwai wacce take faranta min rai, sannan kuma akwai gasar da take bakanta min rai, wato ita ce kazamar gasa. Kuma na ga wannan abu ne tsawon shekarun da nan zauna a wannan babban birni na Abuja, wanda zaka ga mutum ne idan ka duba ainihin tarihinsa ka haka ka tono, zaka asalin sa dan talaka ne da mahaifansa suka wahala a kansa, yayi karatun boko ya kuma shigo, Allah ya datar da shi ya samu aiki mai kyau wanda ba za ka zarge shi da sata ko kuma rashin wato gaskiya a wajen aikin nasa ba, amma damar da yake da ita ta cancanta a wajen aiki ta ba shi damar ya mallaki abubuwa da dama wanda a cikin su zai iya taimakawa kansa da iyalinsa da danginsa har ma al'umma garinsu. Amma sai ka ga kash, damar duk da aka samu wato ta tafi haba'an mansura, wato kamar ka daga toka ka watsa ta ƙasa iska ta tafi da ita. Misali a Abuja ne zaka ga mutum yana hayar gida naira miliyan 3, to amma a gidan ya cika motoci da suka kai kutankucin kuɗi na miliyan 50 ko miliyan 70 ko miliyan 60, sannan kuma a garin su ko taƙin fili ba shi da shi, sannan kuma idan ka duba hakan a tunaninsa in ka matsa ka zauna kusa da shi sai ka ga wato bai ma da tunanin wani abu buri na yau idan Allah ya canza rayuwa, tunda ita rayuwa kamar dare da rana ce, yau tai baki yau tai gobe tai fari, haka take, ba wani abu da yake tabbata sai ikon Allah. To sai ga kwata-kwata tunaninsa ba a wannan yake ba, shi kullun abin da yake bukata shine ya burge wato ainihin al'umma, wato a ce wani ya isa, amma kuma a hakikanin gaskiya an ka duba sai ga bai isa ba. Sannan kuma gasa ta biyu, gasa ta biyu tace kyakkyawar gasa. A garin nan naga mutane da yawanci ba masu kula da ibada bane ko addini ko tattali, sun yi abota da mutanen kirki wanda a sakamakon haka tunaninsu ya canza, suka kula da kansu, suka kula da iyayensu, suka kula da iyalansu, suka kula da danginsu, suka tallafa ma marayu a cikin wato ainihin ƴan uwa da abokan arziki wanda suka zama da basu da ƙarfi sakamakon sun yi koyi da wani. To gasa kashi biyu ce ni dai da na ganta wacce ta fi zama ta yi tasiri a tunanina da zamantakewa ta a nan garin Abuja.
A Shaibu Mungadi, kai me zaka ce dangane da wannan batu na gasa?
To fahimta ta da abinda ake nufi da Bahaushe ke nufi da gasa shine wato kokarin burgewa ko zarcewa. Mafi yawa kuma akan yi gasa tsakanin mutane masu matsayi wato iri daya, ko dai matsayin shekaru iri daya, ko kuma matakin arziki ko karfin jiki ko iko ko kuma wata kwarewa. Kamar yadda Muhammad ya faɗa, akwai gasa wato mai kyau akwai mara kyau, gasa mara kyau a nan dai irin birnin tarayya Abuja ita ce wanda kake gani tsakanin ma'aikata ko kuma ɗan kasuwa inda zaka ga wani ya ganka da gida mai kyau ko na haya ne ko naka ne shi ma zai kokari sai ya zauna irin wannan gida ko ya ganka da wata shahararriyar mota mai tsada shi ma zai kokari sai wato ya shiga irin wannan motar ko kuma yana ganin ka a mataki na tattalin arziki inda ka hau wani tudu ka tsira a cana arziki shi ma yaji cewa sai ya yi irin sa to akwai kuma gasar duk da cewa mai kyau ce tana iya zama mara kyau idan kai kokarin bin wata hanya wanda ba halattacciya ba wajen cimma gurinka ta yiwu dan uwanka da kake gasa yana kan wata kyakkyawar hanya inda yake samun kuɗi kai kuma ka ji cewa sai ka yi irin nasa to sai kuma kai kuma ka bi mummunan hanya wanda za ta iya ja maka matsaloli to amma gasa mai kyau ana samun ta mafi yawa a ƴan makaranta inda wani zai haddace Qur'ani wani shi ma ya ji sai ya haddace inda wani zai shi jarabawa wani ya ji sai ya shi jarabawa gasar kwallo gasa dai da sauransu ta mai kyau to waɗannan ita ce gasanni mara kyau
Muhammad Ali Usman ana batu akan musamman a nan birnin Abuja da kuma sauran wurare akwai abu biyu da ake gasa akan su shine matsayi da kuma abun duniya misali akai irin nazarinka kana ga wanne ne mutane suka fi rige geniya akan cin masa matsayi ko kuma dukiya
to ka san wato gasa idan ta kan matsayi ce idan ana batun matsayin nan in ka dauki abin da ya shafi aikin gwamnati wanda kusan shine yawancin abin da ake yi a nan garin wanda albarkacin sa ne su ma ƴan kasuwar da kasuwancin ya habaka wato in aka ce akan matsayi ne ma'ana bautawa ƙasa taimaka al'umma fitar da al'umma daga cikin kangin da ta tsinci kanta a ciki a kowane bangare ne tattalin arziki ne siyasa ce zamantakewa ne ɗakin ɗan sanda kake tsaro kenan da sauransu wannan idan aka ce za a yi gasa kan matsayi abu ne mai kyau misali a ce kana ɗan sanda kana da abokin aiki ɗan sanda sai ya ga duk ƙoƙarin da kake kai ka guji cin hanci da rashawa ne ka tsaya akan albashinka da abin da Allah ya hore maka to ka ganye gasa da kai a nan kusan duk kun ja juna kun tsira da mutuncinku kuma idan ma mutuwa ta zo ana sa rai da kyakkyawan ƙarshe amma mummunar gasa da kaji mun gari yake magana akai shine gasa kan abun duniya da bai taka karaya karya ba domin a baya mun ga waɗanda cikin halak malakin suka samu duk irin wannan dama ka kaddara motoci gidaje masu kyau auren mata masu kyau a halaliyar su Allah ne hore musu duk mun ga wannan kuma suka zo suka yi duniya a hankali suka gama da ita lafiya suka tafi kuma ake sa musu rai da rahama ta Ubangiji to a yanzu sai zamani ya canza ya kazanta kawai mutane dai abin da ake magana akai shine yaki halal yaki haram illa ɗan kalilan daga ciki illa marrahimar rabbuka sai mutanen da Allah ya ceto su daga cikin wannan lokaci kuma ka san zamanin dama zamani ne material world ce yanzu zamani ne na abun duniya abin da ake kusan ake bauta kenan
Shayi mun gadi kamar da Muhammad Ali Usman ke cewa zamani ne na abun duniya a irin nazari da kuma bibiyar ka kana ga mutane sun fi gasa misali a bangaren abun duniya ne ko kuma gasa ne na mukami
duka ana samun gasa ta matsayin ta matsayi hawan wani matsayi ko kuma tara abun duniya mafi yawa gasa ta hawan matsayi akan yi ta hanyar ko dai aiki tukuru don mutum ya samu ci gaba kamar misalin aiki na gwamnati ko aikin kaki da sauransu zaka ga wani yana ta kokari ya zarce ta hanyar wato aiki tukuru wani kuma yana bin gajeruwar hanya wato ta hanyar fadanci sai ya makale ma manyan mutane domin shi ma ya kai ga mukami sai ka wanda yake mafi yawa yanzu abin da ake samu kenan zaka ga musamman aikin gwamnati da aikin kaki ba wai wanda yafi kowa gaskiya da aiki tukuru ne ke samun ci gaba ba sai kaga abin ban takeici waɗanda suka fi fadanci su suka fi abin nan wajen tara abin duniya kuma da shi ma kamar matsayi ne zaka ga masu kokarin tara abin duniya waɗansu suka bi gajeruwar hanya zaka ga wani ya yi aiki wato na gwamnati ya samu abin duniya a cikin aikin gwamnati saboda karatu da yayi da sauran abubuwa wani kuma sai kaga ya ƙin karatun daga primary ko secondary sai ya fada siyasa saboda yana so ya sauri ya cimma matsayi shi ma ya zo gidan garin su ya gona ya katon gida ya manyan motoci kamar yadda wani wanda ya karatu ya kai professor ko doctor ko wani abu shi ma ya to duka kaga waɗannan wuraren da ana samun gasa har dai a nan dai birane irin Abuja zaka ga kamar yadda dai muka yi ta faɗa shine mafi yawa inda gasa take shine kan wajen tara abin duniya ko kuma wajen hawan wani matsayi da za a ce kaiwa da ni
Amina to wai gasar nan mare da ake ta magana akan ta tsakanin mata da maza a ganin ki suwa za a ce suka fi gasa ne
eh to Maryam ni ina ganin kamar dai za a ce matan ko kin kwaje gidan biki kin gagayu amma dai bari mu koma mazauran mu ji ci gaban tattaunawar su
Muhammad Ali Usman idan muka duba masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suna cewar abin duniya yakan zama sila na samun mulki sannan mulki yakan zama sila na samun abin duniya a cikin abu biyu na tsakanin abin duniya da mulki a kalma ɗaya jumlatan wanne ne wanda a halin yanzu mutane suka fara ji an ganin sai an same shi kuma ta halin yayane ne
to gaba ɗaya idan muka duba a adabance za ka ga ita wannan duniyar ko da zamani da yanayin da Allah yake kawo shi a can baya mun ga inda zakakurin gwarzo da ya ci yaki a gari shi yake zama sarki wanda kuma ƴaƴansa da jikokinsa suke biya su ita wannan sarauta sannan kuma a wannan zamanin za mu ga mutane da masu tarin ilimi da taku da il da duk abin da kake gadara da shi da mulkin masu kuɗi sun rikito da su musamman a wannan zamani na demokradiya wato zamani ne da capitalism wato jari hujja wato kuɗi din su suke da tasiri a cikin duk wata al'amura wasu al'amura da zakai domin suna iya canza fuska al'amura a duk yanayin da baka zato mun ga inda ake sayan yan majalisu a wasu kasashe a zartar da wani kuduri mun ga yadda ake amfani da kuɗi a hamfarar da gwamnati tsakanin a tsaya a mara wata jam'iyya baya a taka da wata mun ga yadda ake kada mutum da aure dangane da batun kuɗi mun ga yadda ake raba kan al'umma duk dai batun kuɗin saboda haka a wannan zamani wato masu kuɗi masu gidan rana din kuɗaɗe wato su ne suke jagorancin wannan zamani yanzu misali ka dauki kasashen Laraba ka dauki Gulf kasashen yankin Gulf gabaki ɗaya Larabawan kauye ne makiyaya me yake da suna raƙuma ne da sauransu cikui kawai suka san da abinci su ba san wani abu abin duniya ba amma Allah ya kawo musu arzikin mai yau kusa duk abin da za a yi a duniya da su ake damawa sau ta gishe ke nuna maka cewa zamani ne da dukiya take da matukar tasiri so da dukiya ana iya yin komai mai kyau ko mara kyau
shawu mun gari idan muka duba tsakanin mata da maza misali su waye ne suka fi yin gasan nan
to tamkar kana so ka ce da hannun dama da na hagu wanne ne yafi muhimmanci ga dan adam ainihin gaskiya su mata dama an halice su da gasa yana da wahala ka ga maccen da bata gasa da yar uwarta wata ma sai ta wuce wuri ma ya zama da namijin ma take gasa kamar yanzu wannan zamanin ma zaka ga mata suna gasa da maza har da turanci suna cewa duk abin da namiji ke yi mace mata iya duk da cewa ba halitta daya ba amma duk da haka suna gasa da maza amma dai halittar da Allah ya yi wadda tafi so wadda tafi yawan gasa da yar uwarta shine ita ce mace mafi yawa maza suna gasa ne ta hanyar neman kuɗi da kuma neman mulki su kuma mata suna gasa ta kusan kowace irin hali na rayuwarsu da duk da tafiya wata mace ke yi zaka ga wata sai ta yi koyon tafiyar ta indai har waccan ta burge in wata ta yana sa su tura ta burge wata za ta sa ta burge amma su maza mafi yawa suna gasa ne domin su mallaki mace wadda aka ce ta fi kowa ko kuma su mallaki gida wanda ya fi kowa ko kuma su yi mulki domin su rinka ba da horo da hani ko kuma su tara dukiya domin su yi amfani da ita dukiya su yi mulki to wannan dai kowace kowanne yana da nashi irin gasa amma dai mata su ne suka fi yawan gasa a gwaranta akwai maza mafi yawa sukan dangana idan suka ga cewa wani ya riga ya zarce ka kalle shi ka ga ka ya yi makarata da yawa don haka ba za ka ma iya gasa da shi ba amma mace duk yadda ta iya rashin kyau ko yadda ta iya rashin asali sai ta yi kokarin gasa duk da yar aikin gida sai kaga ta fara gasa ta daurin zane ko daurin kallabin uwar gidan dake gidanta saboda tsabagen gasa da Allah ya halicci mata da ita
Muhammad Ali Usman idan muka duba shi wannan gasa musamman a nan birnin Abuja zaka ga yanda ake hawa motoci yanda ake kusan rigirgin kullun ana kan gina gidaje ga an fara gina nan sai ka je wani layi kaga gina ya burge kamar karburgewa in ka sha kana kuma zai ga wancan kamar baskota ne misali kana misa mutane suke son wannan gasa ne tsakanin su
wato Malam Hassan idan ka duba ba wai san gasar ma ake yi ba wato zamanin ne na gasar saboda da farko zamani ne da zo da duciya daga kowane irin bangare sannan kuma da musayar tunani da falsafa da ilimi misali duk irin gidan da kake so daga turai ta yamma zaka iya wato bude shi a cikin na'uraka ta computer ka gani ka ce a maka irin sa kuma a maka irin shi ko a China ko a India ko a Arabia ko ma a ina ne saboda ka zamanin ne ya kawo zamanin gasar shi sa ake kira menene competitive world wato duniyar gasa ko turawa ma haka suka kira ta kuma ka gane wani abu guda daya duk inda aka ce maka akwai aqidar jari hujja a tarihin dan adam to akwai gasa a wurin misali idan ka je Kano a Nigeria ko ka je Lagos duk waɗannan cibiyoyi ne na harkar hada-hada kuɗi tun tali-tali tun saboda shekara dubu kamar ita Kano to shi zaga duk inda ba Kano yake har ake ce musu wai ƴan ƙarya ne babu Kano ɗan ƙarya sun tashi ne a cikin harkar arziki suke harkar arziki shi yasa suke da wannan gasa saboda sun tashi da kuɗi a hannunsu sun san kuma sana'ar kuɗi ai ba sa gasar mulki yanka kula tunda Fulani suka ci Kano ba su taba habe na Kano ba su taba yin ƙura suka ce za su karɓi gwamnati a hannun Fulani ba saboda ba sa gasa da wannan bangaren
shamin gaje na zo gare ka idan muka duba daga tale-tale zaga hatta wani lokacin iyaye ke koyawa yaransu gasa misali kana ga menene yasa iyaye suke ɗaukar wannan ɗabi'a na koyawa ƴaƴansu gasa
wato iyaye irin gasar da suke koya ma ƴaƴansu ita ce gasa mai kyau cewa kai kokari ka zarce tsara koyaushe abinda mahaifinka ke nuna maka a karatu ka zarce tsara a aiki in ma noma kake za a yi kokari a ga cewa in an duka da kai da tsararrakin ka kawuce su in kokawa ce za a ga cewa duk inda ka duka da kai da abokin kokawa ko wasa ko wani abu dai ka daka shi a ƙasa irin wannan gasa ce ta jarunta ko kuma sanin ciwon kai ita ce iyaye ke koya ma ƴaƴansu amma kuma mafi yawa ko kuma wani lokaci akan sami yaro sai ya girma da aka san haka an koya masa gasa tun tashin sa to sai ya girma sai ya sa wani abokin gasarsa sai ya samu wata dama wanda shi bai samu ba lokacin da suka girma sai abokin gasarsa gila wannan ya shiga wani aiki inda ake samun kuɗi shi kuma karatun da yayi malamin makaranta zai iya zama sai ya dawo ya ce yana so ya yi gasa da wancan wanda yake kila custom ne ko wani babban ma'aikacin gidan fetur ko babban banki ko wani abu sai kaga gasar madadin ta zama mai kyau sai ta zama mummunar gasa shi yasa a nan cikin garin Abuja mafi yawan gasar da ake a Abuja ita ce ta kecire ne abinda za ka yi yadda za a yi ka kecire ne ba ta mulki ba domin an san mutanen da ke kan mulki kidayayyun mutane ne shi yasa zaka ga ma'aikatan gwamnati a Abuja ma'aikaci guda da gidaje 50 goma 20 da sauransu ko ina ka duba amma kuma idan baya gasa da kowa gurin rika mukami amma yana iya bin hanya yayi zamba wanda yake da babban mulki da ko abin nan bai iya tara kudin da ya iya tara ba na rashin gaskiya saboda ana so a tara dukiya domin abu daya saboda a kecire ne zaman birni bayan kecire ne ba abinda dukiya take da amfani da waya ka ga dan birni ya tara dukiya domin ya yi taimako ko ya yi sadaka ko ya yi wani abu mafi yawa dai ana tara ta ne musamman domin a kecire ne ko a cikin birni ko kuma a je ƙauye a rinka nuna su a ce ai su ne ƴan Abuja ya zo da babban mota ko wani abu yana kecire ne to irin gasar da ake samu kenan a Abuja mafi yawa kuma masu irin wannan an koya musu gasa ne tun daga gidajensu sai suka tashi sai wani ya samu dama sai ya amfani da ita ta karkatattun hanya wani kuma bai samu dama ba sai ya ta kokarin baka da gashin wanki amma sai kai kitson wanki to sai aka bi kuma wata karkatattun hanya
Muhammad Ali Usman wai irin wannan gasa musamman menene ne yake karawa cikin rayuwa ne musali
To sai ka duba idan ka ga mutum yana tunani haka sai ka dauki tarihinsa irin gidan da ya fito daga ciki kamar yadda mungadi yake fada da kuma irin wato horo da ya samu daga iyayensa. Yawanci idan ku a cikin garin nan idan ka duba zunzurutun waɗanda suka samu gata suka zama ƴan gata ne tun asalin daga gidajensu idan suka zo nan garin suka samu dama ko kuka suka rasa dama ba sa gasa da kowa ba kuma wanda yake burge su. Dalilin min saboda dama duk abin da kake yayi a yau su sun yi yayinsa shekara 30 ko shekara 35 da ta wuce. Misali ka dauki mota wani sun yana shekara 13-14 ya fara tuka mota ta gidansu inda zai je duk inda yake so. Misali ka dauki gida, ka dauki abinci mai kyau, ka dauki sutura, ka dauki lokacin shagara ce ka sa riga shagari style ka gane irin wannan. To ba za ka yi wannan abun a baya ba a shekarun 1980 lokacin kana tsagganiyar kuruciyarka sannan kuma yanzu ka zo kana da yunwar wannan abun. To yawanci duk abin da ake kira kamar yadda Bature ya kira
mutane zai karai suke
wato inferiority complex ne, karai ne, wani abu ne da baka yi ba kake sallar da baka yi ba ce kake ranka ta.
Amma gadi ne kalmar ka ta karshe.
Wato Abujan nan da muke magana Mala Hassan Abuja tubin giwa ce. A lokacin da muka yi magana akan ƴan boko da masu dukiya Abuja mun manta da waɗansu hanji na cikin garin Abuja wato mutanen ƙauye da ke mulalowa suna shigowa Abuja da almajirai ma da ke tattaruwa a cikin Abuja duk mafi yawansu gasa ce ta kawo su. Wani almajiri ya zo Abuja bara, wani ya ba shi kyautar kaftani mai kyau ya sa ya je ƙauyensu, wani ya gani kai Abujan nan gashi kai mulmulmul ga sutura shi ma sai ya ji sai ya zo Abuja. Har mata har ƙananan yara har tsofaffi gasu nan suna mulalowa saboda gasa. Haka kuma matasa ƴan ƙauye, wani ya zo ya yi ta saida recharge card ko ya yi alaro ya yi dako ko ya yi dai laboranci da sauransu ya samu ƴan kuɗi a Abuja ya koma ƙauyensu. An ga saboda ruwan famfo da abinci mai kyau da yake ci a nan Abuja ya sai wani sabon wando ya sa sai matasan garinsu na ƙauyensu sai su rinka cewa kai wannan ne in ka tashi gaskiya zan bi ka. So ta haka ne zaka ga matasa ƴan ƙauye yanzu sun cika garin Abuja waɗansu saboda gasar abinda suka zo nema da za su je ƙauye su burge bai samu ba sai kaga sun bi wata bugunyar hanya sai kaga sun fara ƴan sace-sace suna bi ƙarƙashin gada suna fadawa gadina da sauransu domin suna so su koma gida su burge. Saboda haka su ma a nasu mataki na rayuwa irin tasu gasar kenan da irin abubuwan da take jayowa. Waɗansu akan yi sa'a ta nan su yi arziki, waɗansu kuma akan yi sa'a su ƙare gidan, akan yi rashin sa'a su ƙare gidan yari.
Wala Usman kalma ka ta ƙarshe.
To wato kalma ta ƙarshe a wannan shiri shi ne wato duk abin da mutum zai duba a rayuwa ya duba wato ni'imar da Allah ya masa. Wato ni'imomi guda biyu ba wanda wato ba abu mai daɗi irin ni'imomi guda biyu da Allah ya dan adam. Wato ni'ima ta lafiya da ni'ima ta zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mutum ya zauna lafiya da duk mutumin da Allah ya hada shi da shi, sannan kuma mutum ya zauna lafiya da kansa. Ya za a yi mutum ya zauna lafiya da kansa shine mutum ya bi Allah ya kuma kyautata alakarsa tsakaninsa bayan Allah. To idan wannan ta samu wannan ita ce kyakkyawar gasa, wannan ita ce gasar da koda yau an sa ka a rami an rufe ka, to wannan yabon zai iya sama maka ceto a gurin Allah koda a zahiri tsakaninka da Allah baka kyautata wasu abubuwa da za ka iya samun gafara ba. Wannan ita ce kyakkyawar gasa.
Masu sauraro duka kuma a nan muka zo ƙarshen wannan shiri namu na yau da gobe wanda a ciki muka tattauna akan gasa. A madadin su waɗanda muka tattauna da su a cikin wannan shirin a Shabu Mungadi da kuma Muhammad Ali Usman, Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan birnin Abuja, mu zama lafiya.
Kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da darussan da ke ciki. A madadin wanda ya taimaka mana ba da umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr. Alfredo Santos tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa Maryam Dauda, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Don't murza dan ga kwazan ki fakin ruwani ba balla na iya e kala kala
ni yoni ma
dan ni zillo dan ga zullanki